من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake ba mu dama don mu zauna ci gaba da karatun mu da muke a cikin littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam littafi wallafar Sheikhul Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wanda muka saba karantawa a wannan masallaci da ke cikin asibitin koyarwa a nan cikin garin Azare wato tsohon asibitin YPMC yau muna almuru na 10 daidai ga watan Aljumadal Ula wata na 5 shekarar hijira 1446 wanda kuma ya dace da 12 ga watan 11 shekara 2024 miladiya za mu tashi cikin yardar Ubangiji a babu qitalil jani wa qatlil murtad cikin kitabul jinayat littafin da malam ya bude don karantar da mu hukunce-hukuncen ta'addanci babi na hudu a cikin wannan littafi shine babu qitalil jani babin da yazo dan yin bayanin yadda ake yakar wato yakar dan ta'adda wa qatlil murtaddi da kuma hukuncin kashe mai ridda yakar dan ta'adda ya gabata a karatun da muka yi a baya a hukunce-hukuncen yakar 'yan ta'adda wanda suka yi gangami suka hada kungiya ko kuma suka yi hadin baki don aikata wani ta'addanci fito na fito da shugaba to haifar da yaki a garin musulunci ko kuma taran hanya su rika fashi ko kuma taran hanya su rika kama mutane suna karban kudin fansa da sauran irin waɗannan ayyuka wanda ake hada kai a aikata su na ta'addanci babin da ya wuce yana da alaka da wannan ne shi kuma wannan babi shine mutum ne wanda ya nemi rayuwarka ko ya nemi lafiyarka ko ya nemi dukiyarka ko kuma ya nemi ya yi ta'addanci akan iyalinka wato ka iya cewa wannan babi ne da yake magana akan wato lokacin da zaka iya samun kanka a cikin wani hali na wato a yaƙe ka wani haka kawai ya auka maka ko a dukiyarka ko a kai karan kanka ko a iyalanka ba tare da ka farga ba shin yaya za ka yi da irin wannan kuma da ya kawo maka hari yaya za ka yi da shi domin yanzu ba magana ake a kan ka kama shi ka kai shi wajen hukuma ba magana ake a kan ƙoƙarinka na ka kuɓuta da rayuwarka ko ka kubutar da dukiyarka ko ka kubutar da iyalinka ko ka kubuta da lafiyarka yanzu wannan zancen ake ba zance ake na ka kama shi ka kashi wajen alkali ya za a maka hukunci wannan da alkali yake amma wannan yanzu karatun da ake da kai ake idan haka ta same ka sannan kuma da hukuncen kashe mai ridda shi ko mai ridda shine wanda ya bar addininsa ya fita daga musulunci bayan da shi musulmi ne ya kokoma da baya ya zama kafiri sawa'un kristanci ya shiga ko yahudanci ya shiga malam yace an abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man qutila duna malihi fa huwa shahid rawahu abu dauda wan nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu wannan hadisi an kalbo shi daga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma idan Allah ya tabbata gare su da shi da babansa ce manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace man qutila duna malihi fa huwa shahid duwar da aka kashe shi duna malihi wato a kafin a cimma dukiyarsa duna gabanin dukiyarsa yana kokarin tare dukiyarsa sai aka kashe shi shine duna malihi wanda aka kashe shi kafin a cimma dukiyarsa fa huwa shahidun to wannan wato shahidi ne yayi mutuwar shahada Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da kuma An-Nasa'i da Tirmidhi kuma al-Imam Tirmidhi yace hadisi ne ingantacce shine wa sahahahu ya inganta hadisin shi Tirmidhi hadisi ne ingantacce ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda aka kashe shi a kokarin kare dukiyarsa yayin shahada hakan nan kamar yadda yazo a wata riwaya duk wanda aka kashe shi duna ahlihi a kokarin kare iyalinsa aka kashe shi gabanin akai ga iyalinsa gabanin a ci mutuncin iyalinsa fa huwa shahidu to shi ma yayi shahada to me ake nufi da an kashe shi gabanin cin madukiyarsa ko gabanin akai ga cin mutuncin iyalinsa shine kokarinsa na karewa abinda ake cewa difa'i karewa wato kokarin ya kare kansa ne amma bai yi ba har aka kashe shi ko ya kare dukiyarsa ko ya kare iyalinsa har aka kashe shi aka kai ga wannan dukiyar tasa ko aka kai ga wannan iyalin nasa bayan an kashe shi wannan yana nuna cewa jajircewa wajen tare dukiya ko jajircewa wajen kare mutuncin iyali ko wajen mutum ya kare lafiyar kansa ko ya kare rayuwarsa to wannan jajircewa in za ta jawo mutum mutuwa ba za a ce ya kashe kansa ba in za ta ja masa mutuwa ba za a ce ya kashe kansa ba hasalima hadisi yace yayi shahada yayi shahada to wannan shine asalin abin da za a fahimta ma zahirin sa yana nuna fa koda kuwa ma baka san hawa ba baka san sauka ba aka aika ka lahira aka dauki dukiyarka baka san hawa ba baka san sauka ba aka aika ka lahira aka ci mutuncin iyalinka to wannan ma dukka wato saboda dukiyarka aka kashe ka saboda iyalinka aka kashe ka to duk yana cikin ma'anar mai irin wannan yayi mutuwar shahada hadisin yana nuna mana wato suna daga cikin bayin Allah wadanda suka tsaya wajen su ga cewa sun tsare mutuncin iyalinsu sun tsare mutuncin dukiyarsu yana daga cikin sifofi na bayin Allah wanda kuma sifa ta wanda ya san abin da yake idan mutum ya tsaya ikam dan ya ga cewa ya tsallakar da wato dukiyarsa ko ya tsallakar da iyalinsa to wannan halayya ce irin ta mutanen kirki domin rago ba zai iya ba sai ya sallama sai ya mika wuya ko ba ce aka yayi laifi ba amma rago ne yayi raki ko irin wanda naji wani gwamna yana fada abin da yake faruwa a jahassa, mutum yana ji yana gani, a zo a sadu da iyalinsa, a sadu da ƴarsa, kuma a kan idonsa. Irin wani cin zarafi da cin mutunci, wato ka iya cewa gara mutum ya ƙona baƙin wake in ya so a kashe shi. Idan mutum an kashe shi a irin wannan yanayi, to ya yi mutuwar shahada. Ya yi mutuwar shahada. Wani baƙin cikin da ka gan shi ma, gwanda ka mutu. Saboda sai ya zauna a zuciyarka ka samu depression. Daga nan kuma kai ma duniya ba za ta maka daɗi ba. Allah ya kiyaye. Ubangiji Allah ya mana arzikin aminci da zaman lafiya. Rashin zaman lafiya ba shi da daɗi ko kaɗan. Rashin kwanciyar hankali ba shi da daɗi ko kaɗan. Ko kaɗan ba shi da daɗi. Amma gwamnatoci sai ka kasa gane cewa to me suke mulka. Saboda aminci da zaman lafiya dai shi ne lamba ta ɗaya. Ko ba a baka ci an baka sha ba. Idan aka samar maka zaman lafiya da aminci, za ka ci za ka sha. Ciwon nan na Allah ne ai. Arzikinku duka yana kan Allah. Amma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Ba wani abu da yake gungurawa a ban ƙasa, face arzikin wannan abun yana ga Allah. Idan mutum hankalinsa a kwance yake, zai ci zai sha. Amma hankali baya kwance, mutum ya noma amma ya kasa girbewa, ya girbe amma ya kasa tarewa, saboda rashin zaman lafiya, saboda rashin kwanciyar hankali, wannan abun da mai yayi kama. Kuma dama ita ce rayuwar talaka, zaman lafiya da samun abinci. Idan ya samu zaman lafiya, ya samu abin da zai ci, to a matsayinsa na talaka ya samu arzikinsa. Shi ne mafi ƙarancin abin da za a samar wa mutum ya yi rayuwar talauci. Shi ne zaman lafiya da abinci. Shi ne mafi ƙarancin abin da mutum zai samu ya rayuwar talauci. In rayuwa ta yi ƙasa da haka, to ba ta kai talaucin ba. Ta gaza talaucin ba. In ta yi ƙasa da haka. Amma ka ga halin da ake ciki. Yanzu wannan sabuwar ƙungiya da ta shigo suke ta bi suna kaka gida, wai lakurawa ne ko menene. Wani abun mamaki, ni ban ji ban taɓa jin sunan ƙungiyar nan ba, sai bai fi kwana uku ko huɗu ba a gidan rediyo a BBC. Amma yanzu da nake bibiya sai na ji a Najeriya ma ta shekara takwas. A Najeriya mata shekara takwas a yankin Zamfara, can lungunan su tangaza. Amma mutane ne ‘yan Mali da Burkina Faso da ina da ina da ina suka shigo. Amma ita ƙungiyar a duniyance ta haura shekara 20 a duniya, a ƙasashen Afirka. Najeriya kuma ta shekara takwas. Kuma suna nan wa har za su iya zuwa su je su kafa burtsatse, su kafa tuta a ƙauye. Suna bi suna ta ayyukansu, suna ta operation ɗinsu. Allah ya rufa asiri. Allah ka yi mana aminci. To kaga a hankali, wato mu za mu yi wa kanmu gata mu yi ta addu’a. Ita roƙon Allah shi ne kaɗai zai iya mana. Mai ta roƙonsa, mai ta addu’a, Allah ya yaye wa ‘yan uwanmu da abin ya same su, mu kuma da muke fargaba, Ubangiji Allah ta'ala ya tsare mana kada irin wannan masifa ta same mu ko ta samu wasu makusanta na jini ko na makotaka. Allah ya kiyaye. To me ake nufi da yayi shahada? Wanda aka kashe shi a fafutukar ya kare dukiyarsa ko ya kare jininsa ko ya kare iyalinsa, ya yi shahada. Irin wannan shahada ita ce dai irin shahadan nan ta mai mutuwa da ciwon ciki, mai mutuwa da ruwa, mai mutuwa da jini, mai mutuwa ranar Juma'a ko daren Juma'a da sauran wanda kuka sani shahidai. wato mutuwa ce ko wata martaba ce da Allah madaukakin sarki yake kaiwa bawa da yake da irin wannan mutuwa, wato martaba irin ta shahidai wajen daraja da falala. Wa in kana sun bambanta da shahidai a waɗansu hukunce-hukunce, asalin shahada ita ce mutuwa a fagen artabu, fagen yaƙi tsakanin musulmai da kafirai. Irin wannan mutuwa ita ce asalin mutuwar shahada wadda Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin Alƙur'ani mai girma, wadda mutuwarsu a wajen Allah madaukakin sarki ya ce ba mutuwa ba ce, rayayyu ne a wajen Allah, ana arzuta su da nau'in arziki daban-daban. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. Allah ya ce kada ku tsammanin waɗanda aka kashe su fi sabilillah, cikin tafarkin Allah wajen ɗaukaka addinin Allah, kar ku zaci cewa amwatan matattu ne, bal a'a ahya'un inda rabbihim, rayayyu ne amma wajen Ubangijinsu. Ku dai wajenku ba su nan sun mutu, amma wajen Ubangijinsu rayayyu ne. Yurzaquna, kuma ana ba su wani arziki na musamman kenan wanda ya sha bamban da waɗanda suka yi mutuwa ba irin tasu ba. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Allah ya ce ku ba kwa sani ne kawai, amma a raye suke suna morewa. Waɗannan su ne waɗanda suka mutu a wajen yaƙi, nafsun a kansu yake magana. Amma waɗanda suka yi mutuwa irin wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwar shahada, za su yi tarayya da su a cikin falala da daraja da ke wajen Allah madaukakin sarki, amma sun bambanta a hukunce-hukunce, ta yadda kun ga wanda suka mutu a wajen yaƙi ba a yi musu wanka, wankan gawa, ba wani a yi musu a cire musu tufafi, a yi musu wani likafani na daban, su ana kuma ba a musu sallah. Su haka za a binne su a cikin jininsu, babu wanka babu sallah, saboda dama wankan tsaftacewan da yin sallar duka ƙoƙarin nema wa bawa ne, wato nema wa bawa gafara da rahamar Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. To su kuma Allah baya son a wanke musu wannan jinin, Allah baya son a raba su da wannan jinin da suka mutu da shi. Sannan kuma idan za a sallace su a roƙa musu gafara da rahamar Allah ne, Allah baya buƙatar a tambaye shi ya musu gafara, baya buƙatar a tambaye shi ya ji ƙayinsu. Da haka kawai abin ne masa su haka, abin ne masa su haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su tashi ranar alkiyama, jinin su kalasta kalar jini, ƙanshin su ƙanshin albisu. To kaga wanda yayi irin wannan mutuwar aka kashe shi wajen kare dukiyarsa a kan hanya ko a gidansa ko wajen kare iyalinsa, to ba za mu ce a'a za mu binne shi da wannan jinin ba, ba za mu ce ba za a mar sallah ba, a'a za a wanke shi yadda irin yadda ake wankan kowa, kuma za a sallace shi ne da ake sallatar kowa, za a kai shi makabarta ta musulmi, a binne shi, a roƙa masa gafara da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ku? So waɗannan hukunce-hukuncen sun keɓanci wanda aka kashe shi a wajen yaƙi, amma wanda ya irin wannan mutuwa da muke karantawa yanzu, to ya samu shahada ne da falala, ba da hukunce-hukuncen shahidi ba, ya samu shahada ne da falala, falala irin ta shahada. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Sahihu, hadisi ne ingantacce. To mallam ya bude babin da wannan hadisin, wato kai ka fara jin matsayinka, kai da aka kawo ta'addanci, aka kawo farmaki, wajen wannan farmaki kuma har aka yi nasara aka kashe ka, aka yi nasara a kanka ko abinan aka cutar da aka zalunce ka aka kashe ka to ka ji matsayinka sai malam ya bude da wannan wayin kana kun ga ai ba an bude babin ne don a karanta mana matsayin wanda aka kashe wanda aka masa ta'addanci ba an bude babin ne don a gaya mana matsayi da hukuncin wanda wato yayi ta'addanci to amma an bude wannan domin ya zama wato lallashi idan ya kai ga baka iya samun nasara akan mai maka ta'addanci ba zalincin sa ya sauka akan ka to ba akan ka aka fara ba amma kuma ga sanadin da Allah madaukakin sarki yayi wa duk irin wanda wannan masifa ta same shi hadisi ya zo daga Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qala qatala ya'la ibn umayyah rajulan fa'adda ahaduhuma sahibahu فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم كما يعض الفحل لا دية له متفق عليه واللفظ لمسلم hadisin an samo shi daga Imran ibn Husayn radiyallahu anhu yace qatala ya'la ibn umayyah rajulan ya'la ibn umayyah radiyallahu anhu sahabi ne to sun yi fada da wani mutum shine qatala lafazin qatala yana zuwa da ma'anar fada ko yaki yana zuwa da ma'anar yaki yana zuwa da ma'anar fada ya danganta da siyakin ya alabun umayya da wani mutum sun yi fada fa adda ahaduhuma sahibahu sai daya a cikin su ya ciji abokin fadan sa shine sahibahu nan sahibi yana nufin aboki amma shi ma ya danganta da siyakin in kaga sahib ba lallai da ma aboki tsara na shekaru abokin wasan yarinta abokin karatu abokin ba lallai da ma haka ba sahib yakan zo yana nufin aboki aboki yakan zo kuma yana nufin abokin wata hulɗa wanda wani abu ya hada ku ko fada ya hada ku to za a ce sahibinka amma na fada in ciniki ya hada ku sahibinka amma na ciniki in musu ko runto ya hada ku sahibinka amma na runto to haka ne idan kun hada gwiwa ne kuna noma ko kun yi lambu zai ce sahibinka na noma ko kuna kasuwanci na tumatir da tatai zai ce sahibinka na kasuwancin tumatir da tatai dan haka anan fa'adda ahaduhuma sahibahu sai daya a cikin su ya ciji dan uwansa abokinsa na me na fada shine adda ya ciza kaga wuya tayi wuya kenan ko shine wasu malaman kamar Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah yace ba a tantance ta hanya ingantacciya waye ce ji wani ba amma dai abin da yafi zama a zahiri shine shi abokin fadan ne yace ji Al-Ibn Umayya wanda sunansa ya koyo to shine yace ji Al-Ibn Umayya ya kama yatsunsa ya ciza don haka ne idan mai fada ya juya kaji ana cizo to wuya ta yi wuya ke fantaza a yadda humin famihi shi wadda aka ciza din sai ya fizge shi ne fantaza a sai ya fizge yadda hu hannunsa min famihi daga bakin mai cizon fanaza a saniyata hu sai ya tumbuke masa haƙorin tsakiya saniya haƙorin gaba wasu suka ce biyun ne ma na gaban gaba daya suka baje suka wargaje wasu suka ce guda daya ne da ya ja hannun sai kawai sai ya tafi da korin eh fa naza'a niyyatahu sai kawai ya tumbuke masa hakorin gaba faktasama ila annabi sallallahu alaihi wasallama tun to sai kai su gaban annabi tsira da amincin Allah inda a ce yayi nasara a cizon aba za a ji kukansa ba amma yanzu da aka wargaza masa hakori shine kuma ya ruga wajen shari'a zai kai kara haka yaje suka je shari'a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama faqala bayan an karantawa annabi alaihi wasallam abin da ya faru ai gashi abin da yake fa ai cizo na yayi ni kuma na rasa yadda zan yi na ji zafi na cire hannuna wajen cirewa sai hakorin sa ya fadi sai annabi sallama yace ya abdu ahadukum kama ya abdul fahl yanzu dayan ku ya rika cizo kamar yadda dabba take cizo nan alfahalu shine namijin dabba wanda ya kai barbara yawanci an fi gaya wa raƙumi eh yanzu irin yadda raƙumi yake cizo haka dayan ku zai cizo la diyata laka to baka da diya ba za a biya ba an zubar da banza an zubar da haƙori a banza eh muttafaqun alayhi wa hadith ina bukhari da muslim wallahu li muslimin amma lafadhin na muslim ranan malamai sun yi magana dangane da mutumin da ya makaraka karasa yadda zaka wajen kwacewa sai kuma ka lahanta shi inda irin wannan wajen kwacewa sai ya zubar masa hakuri to shin kana da wannan damar a ko da yaushe idan ka juya ka lahanta mutum fiye da kuma har kai haifar da barna fiye da abin da shi zai maka malamu suka ce ba haka bane ba abarura to tukaddaru bi qadariha kowace larura in ta same ka to ka auna ta da gurgurdan yadda take ba za a saka mu mutane dama kawai cewa suna da ikon kare kansu don haka kawai in ka tashi wajen kare kanka ko barawo ne ka hanga ya tsallaka kangon gidanka kawai a ce ka dauke shi da bindiga kawai ka ce barawo ne shi ka ce shigo maka yi a ba za a ba da buɗe wannan kofar ba to duk barnar da za ka yi to ya zama ba wata mafita sai ita idan kana da wata mafita ba wannan ba to bai halatta kai wannan barna ba matakar kana da wata mafita shi yasa wasu malamai akan wannan mai cizon suka ce ba zai yiwu ya zubar masa haƙori har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙorin ya tafi a banza ba sai dai idan wato yayi kiciniyar ya cire hannun ba tare da ya masa barna ba biya gagara ko da ko ta hanyar ya matse bakinsa ne haka ya matse da ƙarfi sai ya cire hannunsa ko da ko da haka ne ko kuma da tsinannen duka ko ya turbe shi wanda zai ji zafi ya sake kun ga ko ihu zai yi in ya turbe shi ihun da zai yi dole bakin ya bude sai ya cire hannunsa to duk a ce ya bi waɗannan hanyoyin amma ya riga da ya fi ƙarfinsa ya riƙe sosai maye ne to kaga ba yanda ya iya sai haka to za a yarda masa an gane ko so idan a haƙorin mutum ne aka fitar ko kuma idon mutum aka cire ko hannun mutum aka cire ko ƙafarsa aka cire ko aka fasa masa kai ko aka dudde abin da aka yi wa mutum ko zuwa har a kashe shi to ba zai hana fa a je shari'a ba amma idan aka je shari'a to za a dubi situation za a dubi yanayin yadda abin ya kasance sannan har a iya tabbatar da cewa wannan jinayar da kai kai din barnar da ka masa a daidai wani level ne wani mataki ya kai ka matakin da ya kai kan ya kai ka kwaci kanka da irin wannan barnar da kayin lalle sai ita ce za ta raba ka da shi. Idan aka gane haka, to shikenan barnarka ta tafi a banza, jininsa ya tafi a banza, jininsa ya tafi a banza. Saboda me ye dalilin da yasa, me ya kai shi yayi maka wannan barna, me ya kai shi da yayi maka wannan barna, ya tafi a banza. Sannan idan kun kula, Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace, wato yanzu ɗayanku ya cizo irin yadda dabba take cizo, kinan cizo ɗabi'a ce ta dabbobi, ɗabi'a ce ta dabbobi. Shi yasa zaka ga har a mutane yara ne suke cizo, babba idan yayi cizo to ya bada mamaki, saboda ba a san babba da cizo. Amma sai ga wani matarsa ma ce ta, matarsa ya tashi wajen ɗaukowa, je ɗauko ta wannan kilo da yawa, kuma abu ya haɗa sai rufe ya zai da ita, sai gora mata cizo. Bayan zuwa ana sulwa tsakaninsu, ana sasanta, sai kaji ana magana waya tana nuna dantsanta, ya cije ta anan, ya cije ta anan. Ai mace ma bai kamata ta yi cizo balle namiji. Cizo ɗabi'ar dabba ne, galibi a shari'a. Idan ka ji an faɗi halayya irin ta kafirai ko halayya irin ta dabbobi, to an hana ne fa. Idan aka kamanta halayya da halayyar dabba, kamar yanzu wannan, yanzu ɗayanku ya cizo kamar yadda raƙumi yake cizo, wannan abun mamaki ne. To wannan alama ce ta cewa an hana, domin an hana makamantaccen na dabbobi. Kamar yadda aka ce, duk mai fasa kyautarsa kamar kare ne, duk mai fasa kyauta ya zama kamar kare, domin shi ne yake amai ya koma wa kan amansa ya lashe. To kaga wannan an hana ne ke, an hana. To kamantacce ne ya da kafirai, da kamantacce ne ya da dabbobi, duka an hana musulmi. Sannan kamantacce ne ya maza da mata, an hana. Kamantacciyar mata da maza, an hana. Za ka cizo haramun ne, domin halayya ce ko ɗabi'a ce irinta dabbobi. Sannan Annabi alaihi salatu wassalam da ya ce ba ka da diyya, ba ka da diyya. Ba haka kawai Annabi alaihi salatu wassalam ya yi wannan hukuncin ba, sai da ya yi bincike kai, sai da ya yi bincike. Shi kuma wannan binciken wajen warware husuma, hanya biyu ce, ko dai ikirari ko kuma shaidu. To ka iya cewa shi wannan mutumin shi ne ya amsa da kansa, kuma haka ne amsawa ya yi cewa ya cije shi. Don haka amsa wannan da ya yi ya zama ikirari, ya shaida a kan kansa cewa shi ya aikata wannan laifi. Don haka wannan ya kai a hukunta shi, hujja ta yi ƙarfi, babu wata hujja da ta kai ikirari ƙarfi. Don haka Annabi alaihi salatu wassalam ya masa hukunci ne da wato hujja, ba haka kawai ba, sai da ya ji ta bakinsa, kuma ya tabbatar ya gamsu cewa cizo ya yi, haka ta same shi. Haka dukkan wanda ya je shi, ya je ya yi duka, ko ya yi cizo, ko ya yi ɗauri, ya yi wani ta'addanci, wanda a wajen wannan ta'addancin kuma shi ma sai kuma aka cutar da shi, to wannan cutar wanda aka yi masa ta tafi a banza, ta tafi a banza. Wata rigima da ake gaya min, wani ne ya yi aure da amaryarsa, a tirakarsa sai suka gano ɗaya matar tasa tana zuwa jikin windansu, tana sauraransu, tana kasa kunne, ba ta iya bacci, ta dinga zurga zurga kenan tana zuwa window. idan amarya tana cikin abuna cikin cikin tiraka to kuma sai suka yi shawara da suka gane cewa tana bibiyar su sai suka yi shawara tsakanin su kawai idan sun ji motsinta to fita sumbatu irin na ma'aurata irin an shagala kuma haka ne ko ta zo ta tsaya ta kasa kunne sai suka shiga sumbatu suna ta sumbatu sai suka ji rif ta bayan window ta sheke ta faɗi kawai ta sheke aka zo aka ɗauke ta shajaran majaran ta asibiti to da Allah yanzu wannan waye mai laifi wanda suka jefar ta suma ko ita kuma mutum a soma kuma shi ne mai laifi har yanzu yana daga illar mutum ya jefa kansa babin ta'addanci kenan idan mutum ya kuskure ya jefa kansa babin ta'addanci duk abin da ya same shi ya jawo kansa to kar ka shiga wajen tuhuma kar ka fara Allah ya kiyaye an samu hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wa sallama law anna imra'an ittala'a 'alayka bighairi idhnin فحذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتي أبو القاسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بابا قاسم يتي لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن دعتي ونمتم zai leka ka ba da izini ba ya leka ka ko a turakarka ko kuma a bandaki ko a cikin daki ba da izini ba fa hazaftahu bi hazatin sai ka harbe shi da basusa da dutse fa hazaftahu sai ka harbe shi kamar da basusa kamar da danko bi hazatin da tsakuwa فَفَقَعْتَ عَيْنَهُ sai ka tumbuke idonsa lam yakun alayka junahun babu laifi akanka muttafaqun alayhi wannan hadisin gangariya ne na Bukhari da Muslim me kai shi ka gan asalin al-hazf shine wata al'ada ce ta Larabawa da suke dora dutse akan yatsa su tattashi wanda mu kuma yanzu danko ne ake akwai wani abu da ake cewa gofa muna yara muna zuwa mu je mu ballo a jeji zo mu daura danko mu daura mu sa alkowa a sama in ka sa tsakuwa a tsakani in ka ja to muna harbo hasbiya kurciya da kuma tsuntsaye nau'i kala-kala muna tafiya farauta muna irin wannan to a ce kana da wannan kana ban daki ka kawai dama ka gano in kana ban daki ana leka ka ko kuma mace ce ta gano in tana ban daki ana leka ta ilu ido haka ana kallowa ko ana lekowa ka ban daki kaga ba izini waye zai bada izinin a ganshi a bandaki kada zai bada izinin a ganshi a bandaki kana lekawa ko kuma gida ne mace ce kawai ta gano cewa ana ne dan bango ne dan tsage haka ba gyara ba wani makoci shi kuma zan da zo sai dinga lekawa yana gano ta da kayan bacci a jikinta ta kuma gano shi to kaga ko dankon ko wani dan wata ya tsita kaga aka hara to duk abin da ya same shi ko da ba ido ba ko goshi ne aka samu aka danci nasara a kansa to ba shi da bakin magana, ba shi da bakin magana. Wannan yana nuna yadda musulunci ya tsawatar dangane da wato haƙƙin sulhu. Amma idan akwai izini to ba laifi bane ba, idan akwai izini to ba laifi bane lekawa da izini. Mun karanta da ku a cikin karatunmu na manhajus salikin, karatunmu na ranar Juma'a dangane da masu neman aure. Mai neman aure ya halatta ya kalli matar da zai aura, kuma ko da kuwa zai riƙa rakuɓewa ne har Allah ya nuna masa abin da yake son ya gani. Kamar yadda aka samu Jabir ɗan Abdullahi radiyallahu anhu ya ce, na auri na nemi wata mata, ya ce sai kuma nake ta ɓuya, sai nake ta dabarbaru suna ɓuya suna leƙa ta har sai da Allah ya nuna mini abin da ya sa na aure ta. To kaga wanda yake ƙoƙarin ganinta don zai aura ne, to kaga wannan leƙen ko wannan ganin shi na halal ne. Sai dai kuma idan ya nemi ganinta a wajen da bai halatta ko a matsayinsa na mai nema ya leƙa ba, to wannan mai laifi ne, kamar a banɗaki. Saboda maƙota ne, banɗakinsa kuma yana jikin banɗakinsa, kuma sai ya nemi ya leƙa ta ya ganta tsirara, to kaga wannan ba a bashi izini ba, la a shari'a wala a gidansu. Amma idan leƙe ne na wadda yake wannan kam irin wadda aka ko tana aji ne a Islamiyya ko a sakandare, yaje yana lalleka ta a aji ta windo, to kaga nan ba ta cewa ya mata laifi yana leƙenta. Wannan babu laifi, tunda dama ai fuska aka ce a gani da tafin hannu. To amma matuƙar leƙe ba na izini ba ne ba, to duk abin da ya samu mutum shi ya jawo kansa, ya jawo kansa. Malamai sun yi ta faɗaɗa magana akan abin da ɗazuna ke magana a kansa, cewa sai dai idan babu wata dama da za a iya kuɓuta daga sharrinsa, sai wannan ɓarnar da aka yi masa. Sannan kuma sun ta faɗaɗa magana akan irin yanayi ko irin izini da sauransu. Amma dukka wannan ba zai je ko ina ba, magana dai guda ɗaya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta ƙare, kuma a bata a yadda take ya fi tsorataswa, ya fi tsorataswa. Kawai mutum ya san cewa ba ya da hurumin ya dinga leƙen mutane a cikin kuma sirrinsu. Idan leƙe ba a cikin sirru ba ne, to wannan wani abu ne daban, shi aka hana shiga, amma kuma shiga ake yi. Na haka sai ya samu wani wuri sai yake shi ma yake leƙawa. To kaga wannan ba za a ce ai yayi leƙen da ya kama masa ta'addanci ba, amma leƙe na tsaraici ko leƙa namiji ko leƙa mace, to wannan leƙe ne na ta'addanci, kuma duk abin da ya samu mutum a irin wannan leƙe shi ya jawo kansa ya kuka da kansa. Wa fi lafzin li Ahmad wa Nasa'i, a wani lafazi kuma na Imam Ahmad da Imam Nasa'i, wanda Ibn Hibban ya inganta shi, fala diyata lahu wala qisas, ba shi da diya babu kisasi, ba za a ba shi diya na an kwakwale masa ido ba, sannan kuma ba maganar ramuko. Don haka ya tafi hadar, wannan shi ake cewa hadar a banza. حديثي نقبا أنسى مشهد البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده اختلاف. Hadisin Al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci, manzo Allah ya da amince Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi hukunci an hifdhal hawa'it bin nahari ala ahliha cewa kiyaye gonake bin nahari da rana ala ahliha yana kan masu gonake kula da gonake a wajen masu gonake da rana yana kan masu gonake wa anna hifdhal mashiyati bil layli ala ahliha sanan kiyaye dabbobi da daddare yana kan masu dabbobi wa anna ala ahli al mashiyati ma asabat mashiyatuhum bil layli kuma yayi hukuncin cewa ala ahli al mashiyati wajibi ne akan masu dabbobi ma asabat mashiyatuhum biyan abinda dabbobinsu suka batar suka lalata bil layli da daddare rawahu ahmad imam ahmad rawaitu hadithin da kuma sauran ashabu sunan arba'a in banda tirmidhi ibnu ibban ya inganta shi malaiti amma fi isnadihi ikhtilafun cikin isnadin hadithin akwai sabani wannan hadithin malamai sun karbe shi hannu bibbiyu wa in kana hadithi ne da yake kuma wa al'ada ta mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci a wancan lokacin kamar yadda kuke ji a masu wannan wato rigima ce tsakanin makiyaya da manoma tsohuwar rigima ce manoma da makiyaya rigima su tsohuwar rigima ce tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin nan ana samun rigingimu suna tashi to amma bisa al'ada zaka samu da rana masu lambu ko masu gona zaka samu da rana suna zurga zurga a gonakinsu da lambunsu mai lambu yana nan yana guni bayi gyara can cire can mai noma shi ma yau ana noma gobe ana feshi jibi ana kaza don haka bisa al'ada suna nan a gonaki da rana ba za su bari dabbobi su shiga gonakinsu ba to dabba ko da mai ciyo ko ba mai ciyo in mai gona yana gona ba zai bari yana gani dabba ta shiga ta mata adi ba sannan su kuma masu dabbobi bisa al'ada da rana suna sakin dabbobinsu saboda gurin da ake tsoranta aji masu su suna don haka dabbobi suna sake da rana amma da daddare bisa al'ada manoma ba sa gona masu lambu ba sa lambu kowa ya koma gida an bar dukiya wa ikon Allah to a wannan lokacin kuma masu dabbobi kuma wajibi su rike dabbobinsu masu dabbobi su kuma wajibi su rike dabbobinsu to bisa al'adar larabawa dabbobinsu da daddare suna killace da rana suna waje manoma da rana suna gona da daddare suna gida don haka sai zama da rana ko da dabbobi sun fita masu gonaki suna nan ba za a yi tadi ba da daddare kuma in sun fita masu gonaki ba sa nan za su yi tadi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dubi wannan al'ada sai ya hukunci to shikenan masu gona ku kiyaye gonakinku da rana ku yi gadin gonakinku da rana ku kuma masu dabbobi ku kiyaye ku killace dabbobinku da daddare me yasa saboda dabbobi an sake su da rana su yi kiyo a wajen da ba a yi noma ba saboda wurin da aka yi noma masu noma suna nan an killace su da daddare saboda wuraren da aka yi noma a lokacin babu masu noma ba masu gadi don haka wannan ita ce doka idan aka tadda ta'adi kenan ta'adi kuma na rana ne to asarar ta'adi yana kan mai gona idan ta'adi na rana ne to asarar ta'adi yana kan mai gona domin ba a hana masu dabbobi binan sake dabbobinsu da rana ba amma idan ta'adi na dare ne to haƙƙin ta'adi yana kan mai dabbobi haƙƙin ta'adi yana kan mai dabbobi domin ba a san sakin dabbobi da daddare ba kuma an san gonake babu masu kula da su da daddare wannan shine hukuncin kamar wanda nace muku hukunci ne wato bisa la'akari da al'ada idan al'adar mutane ta canza to irin wannan hukunci yana canzawa idan al'adar mutane ta canza hukunci yana canzawa bisa al'adar mu yanzu zaka samu kawai al'ada ce idan an fara shuka za a yi dauri akan yi yekuwa akan bada sanarwa a yi dauri an fara shuka to kaga idan an saki sanarwa an yi yekuwa ko bisa al'ada an sani cewa dauri ake idan an fara shuka sannan bisa al'adar mu yanzu ba lalle ne kullum mai gona yana gona ba ita gona a al'adar mu ta yanzu zaka samu lokutan da masu gona suke gona wasu lokuta ne sanannu lokacin shuka lokacin noman rage lokacin zuba taki lokacin menene dauri lokacin kaza lokacin kaza to akwai lokacin da idan an gama yi wa noma gona rage an zuba mata taki to sai ka ga mai ita zai fi sha'awar ma ya bata sati ko kwana goma bai fita kanta ba ya fi ganin canji idan yayi haka to kaga al'adar mu ba za a ce manoma suna gadin noman su da gonar su da rana ba balle a ce duk dabbar da take adi da rana to ta ya zama ya tafi asara akan mai noma to bisa al'ada idan akwai wata doka ko akwai wata sanarwa ko akwai wata shela ko akwai wata al'ada da mutane suke akai to da ita za a yi musu hukunci idan dabbobi suka yi ta'adi da rana a lokacin da masu gona ba sa nan to za su biya saboda sun saba al'adar ko kuma sun saba ma misali doka ko sanarwa yana daga cikin hukunce-hukuncen da yake komawa ijtihadin shi alkali yake kuma ijtihadin shi alkali mai hukunci to amma ba za ku yi mamakin zuwan wannan hadisin a babin ba ko domin ana maganar mai yanzu barna ne a dukiya yawa barnar masu dabbobi akan dukiya daga Ma'az ibn Jabal radiyallahu anhu fi rajulin aslama thumma tahawwada la ajlisu hatta yuqtala qada'ullahi wa rasuluhu wa rasulih fa umira bihi fa qutila muttafaqun alayhi fi riwayati li abi daud wa kana qad tutiba qabla dhalika ai kashe shi za ai ah wallahi ibrahim wace kake ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki ya tura Ma'az Yaman ya tura Ma'az Yaman haka ya tura Abu Musa al-Ash'ari da Abu Musa al-Ash'ari da Ma'az ibn Jabal sun tafi a matsayin su na wato gwamnoni na annabi alaihi salatu wassalam kasar Yaman kowa da bangaren da aka bashi yake rikewa yana karantarwa yana da'awa yana shari'a yana hukunci yana zartaswa an gane ko to kuma sukan hadu lokaci bayan lokaci su yi muraja'ar ayyukansu su bibiyi ayyukansu su yi wa junansu gyare-gyare su yi shawarwari to wata rana Ma'az ibn Jabal ya zo wajen Abu Musa sai ya samu wani kes a gabansa a gaban Abu Musa al-Ash'ari ga jama'a sun taru ga wani kuma a zaune hannayensa biyu a wuyansa a daure an gurfanar da shi sai ya ce wannan fa sai aka ce da shi ridde tahawwada bi ma'ana sar yahudiyan ya zama ba yahudi ba da shi musulmi ne amma yayi ridda ya zama ba yahudi to shi ne fi rajulin aslama thumma tahawwada game da mutumin da ya musulunta sannan ya sake zama ba yahudi Ma'az dan Jabal sai yace la ajlisu hatta yuqtala, ba zan zauna ba anan har sai an kashe shi. Wasu suka ce yana kan abun hawansa ne, yadda yake kan alfadarin nan ko sauka bai yi ba. Yace ba zan sauka ba har sai an zartar da hukuncin kisa a kansa. Yace qada'ullahi wa rasulihi, wannan shine hukuncin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Hukuncin Allah da manzansa akan wanda ya ridda a kashe shi. Fa umira bihi fa qutila, sai aka bada umarni aka kashe shi. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi na Bukhari da Muslim. A wata riwaya ta Abu Dawud, wa kana kadistu tiba qabla zalika, gabanin haka an bashi damar tuba. Ustutiba shine an bashi damar tuba, an bashi muhula, an bashi lokaci ya tuba. Amma zuwa yaushe, malamai sun yi sabani akan yaushe ne shin za a bada tuban ma ko za a bayar ba. Wasu suka ce ba za a bayar ba mutlakan, sai ba kaidi in yayi ridda hukuncin sa kisa, ba maganar damar tuba, kawai ya wulakanta musulunci, saka yayi laifin da ba za ma a saurare shi maganar tuba ba. Amma wannan fahimtar ta yi tsauri da yawa. Wasu kuma suka ce a'a, idan shi musulmi ne asalinsa, yayi ridda ba za a saurare shi ba, ba kuma za a jira tubarsa ba, wannan hukuncin sa kawai a kashe shi ba uzuri. Amma idan musulunta yayi sai kuma ya saki ya kafirta, to wannan za a bashi damar tuba. Akwai alamar jagwa-jagwani, musulunta yayi sai kuma ya saki kafirta, to za a bashi damar tuba. An gane ko? Waɗanda suka tafi akan cewa za a bada damar tuba gaba ɗaya ko ma wane ne, sawa'un musulmi ne asalin sa ya kafirta ko kuma kafiri ne ya musulunta ya saki kafirta, duka za a bada damar tuba, wanda shine ra'ayin jumhurin malamai. Su kuma suka yi sabani akan tuban gwargwadon sau nawa, gwargwadon yaushe. Wasu suka ce kwana uku, wasu suka ce kwana bakwai, wasu har wata guda an bashi dama, an bashi dama ya tuba. Wasu suka ce sau ɗaya kawai za a bashi dama, wasu suka ce kwana ɗaya za a bashi, kawai shikenan. Ya tuba ya tuba, bai tuba ba kawai a masa hukuncin kisa. Almuhim, ra'ayin jumhurin malamai za a kiraye shi zuwa ga tuba ya dawo musulunci, domin ana son ya rayu yayi musulunci. Amma idan bai tuba ba, to ba za a tsaya ana ta yama idi ba. To shi kuma yanayin tuba, damar da za a bashi ta tuba, dole yana koma zuwa ga ijtihadin mai masa hukunci. Mai masa hukunci shi zai duba ya ga, musamman abin da wasu malamai suke faɗa abin dubawa ne, cewa shi musulmi ne uwa da uba, amma ya ridda, kaga wannan akwai abin da kai cikin lamarinsa. Da kuma shi kafiri ne ya musulunta ya ridda, akwai abin dubawa. Da kuma yadda za a tattauna da shi a ji irin ra'ayinsa da matsayinsa, mai karɓan tuban ne ko ba mai karɓa ba ne, mai karɓan nadama ne ko ba mai karɓa ba ne. To ya danganta da shi mai yi masa hukunci, yadda ya fuskanci kes ɗinsa, ya sa masa tuba ko kar ya sa masa, in zai sa masa tubar kamar yaya zai sa masa ita, duk wani yana koma mai yin hukunci. Almuhim dai daga ƙarshe hukuncinsa kisa ne. Wannan shi ne saƙon hadisin. Daga ƙarshe dai hukuncinsa kisa ne idan bai tuban ba, hukunci mai ridda ke. To saboda ƙurewar lokaci, za mu dakata daga wannan gabar sai idan Allah ta'ala ya kai mu sati. Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin ladan abinda muka yi daidai, abinda na yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mani. Sallallahu wa sallam ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wannan yana cewa yana neman addu'a akan wata bukata wadda yake fama da ita, shine yake neman addu'a ta da sauran ƴan uwa akan Allah ya kawo masa mafita. Ubangiji Allah ya kawo maka mafita, Ubangiji Allah biya bukata. Mutum ne ya zo shiga masallaci ya cika, yana iya gabatar da addu'ar shiga masallaci a haraba? Lokacin da ƙwayar masallaci ta cika, to haraba ta ɗauki hukuncin masallaci. Shi masallaci yana buɗawa da cikarsa, yana budawa da cikarsa. Sai sa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama da wannan girman yanzu, kuma duka ya dauki hukuncin masallacin. Saboda shi din ne yake budawa. So koda ba a rusa an buda ba, in ciki ya cika to waje ma ya shiga cikin hukuncin masallaci. To shi yasa muka taba cewa idan mutum ya zo masallaci kamar ranar Juma'a ana huduba, idan bai samu shiga masallaci ba saboda cikar masallacin, to zai yi raka'o'i biyu na gaisuwar masallaci a haraba, saboda kuma nan ne masallacin ya faɗa da ya tafi hannan. Amma idan cikin masallaci bai cika ba, shi ya zaɓi haraba, to ba zai yi gaisuwar masallaci a haraba ba, domin lokacin ba ta riga ta ɗauki hukuncin cikin masallaci ba. Misalin hadisan da suka zo cewar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kan mambari ko ya yi bayani ko an masa tambaya, to yanzu a halin yanzu hakan zai yiwu, wani zai iya zuwa ya gabatar wa liman wani al'amari, sannan a wani gaba ne. Lallai ya tabbata cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wata rana yana hudu ba ranar Juma'a, wani bawan Allah ya zo ya koka masa fari rashin ruwa, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurare shi har ya yi addu'a. Kuma da sati ya zagayo ya tabbata cewa wannan mutumin ya sake zuwa ya roke shi alfarma a yi addu'a a takaita wannan ruwa, kuma a halin da annabi alaihi salatu wassalam yana hudu ba. Sai dai ni ban ci karo da a wata gaba ba ne, yana hudubar farko ne ko yana hudubar ta biyu, yana daidai ina ne? Ni ban taɓa cin karo da wata gaba ba ce ba, kawai dai yana hudubar. Amma da yake cewa a yanzu zai yiwu, zai yiwu idan akwai dalili da ya shafi al'umma gaba ɗaya. Idan akwai dalili wanda ya shafi al'umma gaba ɗaya, zai yiwu a yanzu ma'ai waliman magana yana huduba. Misalin la samaha Allah ba fata ba, a ce yaƙi ya tashi, rigima ta kunno, ko irin garuruwan da suke fama da rashin zaman lafiya, a samu labarin 'yan ta'adda suna shigowa, ana hudubar Juma'a. To babu laifin wani ya zagaya ga liman, domin liman ya takaita abin da yake yi a samu a tashi. Amma wani abubuwan da ba su da wani muhimmanci mai yawa, irin gaya wa liman hadari ya taso, ba da wani muhimmanci. In hadari ya taso ba za a yi sallah ba, za a ce ma liman ko kuma lokaci wai time liman, wannan kuskure. Shin mallam, idan mutum ya samu barawo a gidansa da daddare ya hauro masa, idan barawon bai far masa ba, to shi mai gidan ba zai farwa barawon ba? Ba zai far masa ba, amma ba zai bashi ba. Ko ba haka ba? Yawwa, karka ɗauka cewa karatun yana nufin in bai far maka ba ka bashi ya ɗauki abin da zai ɗauka ya kama hanya ya tafi sa. Ba za ka far masa ba saboda bai far maka ba, amma ba za ka bashi ba kuma. Ba za ka bashi ba, kaga za ka yi masa ihu, kuma in ta kama za ka kama shi. Shi kuma farwa ai kaga ƙoƙarin lahanta shi ne, ko ka kashe shi ko ka yanke masa wata gaba. A'a, ka sa masa tarko ka kama shi, ko kuma ka masa ihu a tare shi tare a kama. Wannan ba hana ka a kama shi ba, domin a kai shi wajen hukunci. Yana so a yi bayani a kan, amma wajen kama shi ya ankara ya je hau kango ya fada, sai kuma ya je shi ya fada kan wani dutse a kansa ya fashe, ko ya je ya karye, to wannan kuma ai ka kai balwanka sai sosai kuwa ka balla banza. Amma ba yadda wasu suke yi ba, a kama mutum, a kama shi, a sa kafarsa a gwiwa. Allah, haka wasu aka ce suka yi wani. Ta Allah ya sauke. ko ba kayan su ya dauka ba wasu masu gudun kama barawo su je su sa masa taya ko su kariya shi ba kayan su ya dauka ba wani ma gani yayi ko ana an koro barawo kawai shikin ya tashi je kawai je masa wannan lahana aga wannan bai da hujja yana so ayi bayani akan lokacin da mutum zai yi sallar asubah saboda wai yana rikicewa akan wani lokaci ne zai yi wannan najin mace ce fa ba haka ba namiji ya rikice lokacin sa asubah wannan lokaci sai ta ji wadansu idan ladan ne wadansu ladanan sun yi kira na biyu sai ta yi raka'atul fajri sannan ta yi sallah amma sai can jimawa sai ta ji wasu ladanan lokacin suke kiran sallah sai mamanta take ce mata yawa to ya fito mace ce sai mamanta take ce mata tana riga malam masallaci a wannan ba shi ne riga malam masallaci ba ai shi riga malam masallaci shine a riga shi zuwa masallaci mace ce take tambaya to lokacin sallar asuba shine lokacin da alfajir na biyu ya bullo idan baki san wannan ba lokacin sallar asuba shine lokacin da akai asalatu to asalatun wanne to abin da ya kamace ki shine kamata yayi ki kiyaye wani masallaci a masallacin anguwarku masallacin da yafi kusa da ke ko masallacin da kika fi jin sautin sa wannan masallacin sai ki kiyaye kiran sallar su da shiga su sallah saboda masallatan suna bambanta wajen asalatu wasu suna asalatu kiran sallar farko wasu suna asalatu kiran sallah na ƙarshe to idan kika ce kowane masallaci da shi kike aiki to kin sa kanki aiki masallaci ɗaya zaki dauka ko biyu ya zama sune alamar ki kiyaye sallar su ta asuba ba ruwanki da wani masallaci ba wannan ba wannan shine zai fiye miki sauki domin ko mu ma maza akwai masallacin da kuna sallah ne zaka ji ana asalatu tunan ranka da shi tunda ba shi ne masallacin da kake sallah ba a ruwanka da shi to haka ne to masallacin da kamar yadda namiji akwai masallacin da nan ya saba zuwa kowa anan da kika gani akwai masallacin da nan ya saba zuwa sallah kuma kiran sallar su da iqamarsu su yake bi in yaji an kira sallah a wani masallaci da ba nan yake zuwa sallah ba shi yana ganin lokacin sallar su bai ba ko da ya ji ana iqama a wani masallacin da ba nasu bane ba ba zai zabura ba saboda ya san ba nan zai je ba amma masallacinsa da yake zuwa ya kiyaye kiran sallar su ya kiyaye iqamar su duk mai zuwa masallaci anan ya sani to ke ma zaman ki lafiya haka zaki ki ware masallaci da zaki dinga la'akari da su to shikenan kin yi haka kin huta Allah ya taimake mu baki daya Allah ya biya mana bukata baki daya Allah ya shiga lamuran mu baki daya ubangiji Allah ya yi mana damuwa da bakin ciki Allah ya saukake mana wahalhalu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت باركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله